Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun kawo muku labarin harin da wasu ƴan bindiga suka kaiwa fulanin da ke fafutukar ganin an yi wa ƴan uwansu da ƴan sanda ke tsare da su adalci. Inda har aka kashe guda daga cikin fulanin biyu da aka kaiwa harin. Idan masu rauni na biye da mu, su dai waɗannan fulanin da aka kama sun kai shekaru biyu a ɗaure, ba tare da an gurfanar da su gaban alƙali ko yanke musu hukunci kan abin da ake zargin su da aikatawa ba. Aka kuma buƙaci lallai sai ƴan uwan fulanin sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa, wanda ya faru daga naira 200,000 kuma 800,000, sannan ya koma miliyoyin naira, har ta kai ga fulanin sai da suka sayar da shanunsa har garke bakwai kamar yadda suka faɗa. Suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwansu, amma ba a sako su ba. Baya ga asarar dukiyoyin da suka yi, sai gashi har ɗaya daga cikin ƴan uwan fulanin ya rasa ransa. A hira da filin ciki da gaskiya da Shu'aibu Lautayi, wanda shi ne ma ya tsallake rijiya da baya, duk da dai shi ma ya samu raunin harbin bindiga, ya ba mu labarin yadda lamarin ya faru. A wannan makon za mu ji ta bakin babban wansu fulanin masu gwagwarmayar. Ai sauraro lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gulal.
Muna tare da ɗaya daga cikin kuma ɗan uwan waɗannan mutane da aka kama, kuma ɗan uwan shi ma marigayi Halilu wanda aka harbe, wanda shi ma ya shaida yadda wannan lamari ya faru. Ko za ka bayyana mana sunanka dai farko?
To, sunana ni ne yayansu babba, babban su yayan Shu'aibu. Sai sunana Adam Alhaji Lautayi.
Wato Adamu, kai ne ka je ka samu Sale Bayari ne kai kai masa karar maganar nan taku?
Eh, sosai ni ne da aka kama mu kanuwanmu, mukai abu yafi karfinmu. Mun ga ku an ɗauka su an kai su ƙasar Anyamuru, za a hallagar da su. Sai na gudu na je wajen Sale Bayari, na ce Sale Bayari, an kama mu ƴan uwanmu yau musali kaman kusan shekara biyu, an ƙi a sako mu kanuwanmu, ana so a kashe su ba laifi ba komai. Don Allah, ku ne shugaban ƙungiyar mai ittala, ku zo ku taimaka mu, kar a kashe mu ƴan uwanmu a banza. Gwamnati bai bincike ba, ya ce ko ga abin da suka yi ba, kotu ba a kai su ba, ba a yi komai ba, ba a yi bincike ba ko a gane suna da laifi ko a kai su gaban kotu. Sai a yi da sunan, a yi da sunan. Muna ta sayar da dukiyarmu, muna ta gallasar da dukiyarmu, iyayenmu tsofon mutane ne, suna nan mutanen da ne. Babanmu suna nan da rai, duk kusa kusa nan ba mai kaman shi, dattijo ne, duk abin da ya faru sai ce a bar man Allah. To gashi yanzu an kare mashi da yaran shi. Abin da sa na je na kai man Sale Bayari gudunmuwa, Sale Bayari ka zo, ku ne masu idon gwamnati, ku ne kuka son komai, ku gaya man gwamnati ku bincike ina laifi yaran nan da za a riƙe mamu yara a kai su kotu har shekara biyu ba za a gabatar da su a kotu ba. Sai a zo a yi da sunan a yi, sai ana so a gallasar da mu a kashe mu ma. Yanzu gashi nan Hoshair da Halilu kaman tagwaye tun da aka haife su, ba su rabuwa dare da rana. To an kai man gwamnati korafi, sun ji abin da ya faru, mun gallasar da dukiyarmu ba komai. Zamani fulanin daji ya zo a kawo irin wannan korafi, ba za a tura gwamnati ya je ya bincike ba. Ni fulanin daji har yashe ya sayar da wajen garke bakwai, gwamnati ba zai iya gada idon shi ba, ba gwamnati a ƙasa, wato ba tausayi kenan ko, tunda mu ba mu yi makaranta ba. To mu yanzu shi kenan, mu zama mu ba bayan Allah ba kenan. Yanzu to gashi na akan gwagwarmayar da ake yana, yanzu gashi Halilu da Hoce sun je wajen shanu da yamma, sun sayo mashin za su dawo da yamma. An je an taya su, an kama harbin su, an kashe Halilu. Hoccere yau gashi ba shi ba sha, Alhaji Lautayi ba zai iya ko sallah hajiya da lubai iya shi abinci. Sun hana mu ga mata yansu, Halilu yana da iyali har guda uku, an bar mu da marayu, ga dukiya an gallasar da shi. To shi ne nake, to ni yanzu za mu do mu kawo man gwamnati, tunda an kama mutum ɗaya cikin shi yana nan hannun ƴan sanda, in zo gaban duk duniya ji wannan labari, gwamnati ya je ya binkice mutanen nan, kar su zo su gama da mu. A ce karan jama'a na ji su yo runduma, sun zo a kwanya, wai suna so su nemi wai ina muke a wajen sarkin garinmu Alhaji Ibrahim, sun zo suna nemi wai suna so su je gidanmu, ko su yi mene Allahu alam shine nake rubuta a shagu tashi mu je mu gudu mu kai man manyan mu ko Allah sa su sheshe mu ko kuma su bar a gallasar da mu a gama da mu shikenan abinda Allah ke so in shine musulmi an sheshe musulunci ya she ai to shikenan mu daina ma ga man gwamnati yanzu da gashi an kama musulmi mun ga man gwamnati ba so daya ba so biyu ba a tura gwamnati su je su yi binkishe mana to ba ai ba ga su le shan hannu an yamura dukiyan shi ya watsa namu ya watsa iyayen mu ba shi ba sha mu rasa yadda zamu to yanzu gashi na ana harbin mu kaman naman daji kuma ashe akwai gwamnati a kasar nan to ba mu ga man gwamnati bane to shikenan daga yau mu in ai mun wani abu ba abin da zamu fada
wato Adamu laute ai magana neman irin wannan ba a dinawa sai ranar da Allah ya hukunta abin da ya hukunta wato kowa a kasar nan ai adalci yake bukata ana yi me zaka tuna lokacin da ka ji labarin an harbi Halilu kai kana ina ne a lokacin
lokacin muna gida mun gama a shan sai muka ji hoccere ya bugo man iyalin Shaibu an harbe su fa an kashe Halilu shikenan mun ruga da gudu da komai da mashi muna gudu mun je sai mun ji har an dauko gawan an karwaci wajen doctor shikenan sai na gudu na je na samu DC ona konya na ce to DC ga abin da same mu fa kuma an kashe Halilu muka zo da yan sanda sun ga gagawan Halilu na ce to mu yanzu abin da muke so gwamnati ta taimaka mu musulmi ne ba mu kai gawan mushiwari a taimaka mu yan sanda su sa hannu a je a yi mishi sallah kuma yan sanda su tashi su yi aiki an zo da yan yutu guda biyu na kauyen Alaka su ne suka taya Shaibu ya dauko gawan Hoshere su ne sun ce eh to mutumin nan da Hoshere ya biyo da gudu ya shiga gudun ana kiran shi Shaibu kai ana kiran shi Musa to shine kuma dan sanda su yi kokari sun je sun kamo Musa na yanzu haka yana hannun yan sanda shikenan yan sanda na konya ba ta bangaren shi bangaren Adol sai aka dauki magana aka kai shi Adol aka ce to Shaibu ya samu DPO na Adol to shi Shaibu ya riga ya hasala mun ce to yanzu in haka ne Shaibu zai je wurin ba aje a gama da shi yanzu a janye magara a kai ki wajen area commander na idda in an kai ki wuri to shikenan magana nan yanzu mu ba abinda muke so a dauko shi a kawo shi gaban manya su binkishi magana nan don Allah don Annabi kar a ƙara dangin mu
a Adamu laute kai kana zargin cewa waɗanda suka kai wannan hari suka kai shi Halilu suna da dangantaka da wannan labari da ake yi na kama su yan uwanku waɗanda suke kudancin Najeriya
a duk wuraren nan ba wanda sun an kama su le wajen shekara bi shekaran mu 10-15 wajen akwai ya ba wanda bai son mu ba wanda bai son su le kuma yadda muke zama kasan nan da masu kasan ba mu da wani laifi muna zama lafiya da lau da su to illa iyaka wannan zargi da aka yi mamu to bayan shi yanzu kuma mun kai kuka a binki mutanen nan in suna da laifi a kai su gaban kotu hukunta su in ba laifi a rike mutum har yaushe to shikenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautan mu to shikenan abinda muke fada da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fita gashi yanzu an harbi Halilu an kashe shi ga Hoshere an harbe shi bullet biya same shi Allah ya taimake mu da bullet nan shi ma da kashi gashi yanzu ana tare da bullet din to yanzu abinda sa muka gudo muka kawo kuka nan gwamnati don Allah don Annabi ya je ya dauko maganan na ya kawo shi nan su binkice da kansu su ga in gaskiya ma su gani in ƙarima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na Hoshere nan kaga gawan Halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a kare mu haƙƙin mu to a kawo shi nan fedara in ba a kare mu haƙƙi shikenan sai mu bar ma kai ƙara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da ake mamu yanzu ya yawa
yanzu dai wannan wasiƙa da na ga wacce aka tura wa shi babban sufito na yan sanda Ibrahim Idris sannan kuma kun ba da kofi ga kwamishinan yan sanda na jihar Kogi kazalika kuma da mataimakin kwamishinan yan sanda na jihar Kogi to daga wannan yanzu wani mataki za ku ɗauka tunda kun ce rayuwarku tana cikin hatsari za ku sake komawa kogin ne ku ci gaba da zama koya
to yanzu za mu bar iyayenmu dole mu koma da iyayenmu da dukiyarmu da yayanmu duk suna shan dole mu koma yanzu mu yi kalmar shahada in gwamnati bai dauki mataki to an kashe mu kar a yi komai tunda mun sha mu kawo korafi wajen gwamnati ba mu ga komai ba ba a sako mamu yan uwa ba a binkisha ba, yanzu an kashe mamu dukiya, to an bar wannan yanzu an zo an hawo mu ana kashe mu yanzu dai, to mun tabbatar yanzu za a ƙara, yanzu ba ba za mu iya mu kwana gidan mu ba.
A ci gaba da yiwuwar wannan batu da kuma tabbatar da ganin an yi wa planin adalci, idan Allah ya kai mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai sake ziyartar ofishin babban speto jana na ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, Mr. Phil Hashim kuma ke cewa mu kasance lafiya.